Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington ke magana akan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a Jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niya da kuma Darul FM. Sannan kuma a duk lokacin da mai sauraro ya ga dama zai iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali daga nan birnin Washington gundumar Columbia ke fatar kun tashi lafiya a wannan rana ta Alhamis 21 ga watan Afrilun shekara ta 2016. Da ni da sauran abokan aiki muna farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Ina kuma tare da
Usman Ahmad Kabara ga kuma kanun labarai. Babbar kotun Amurka ta ce dole kasar Iran ta biya akalla dala Amurka biliyan 2 ga iyalan Amurka wanda suka mutu sakamakon ayyukan ta'addancin da gwamnatin Tehran ta tallafawa. Wata bakar fatar nan ba Amerikiya Harriet Tubman za ta mai gurbin hoton tsohon shugaban Amurka Andrew Jackson akan takardar dala 20. A yayin da dubban mutane a Houston ta jihar Texas a nan Amurka ke fama da yadda za su shawo kan asara ambaliyar ruwa da ta haddasa ranar Litinin da ta wuce sai ga rahoton tasowar wata guguwar kuma.
To a cikin wannan shiri kamar kowace rana Alhamis Grace Abdu za ta gabatar da domin iyali. Haka kuma muna da rahoto akan ra'ayin wasu masana dangane da marin malaminta da matar shugaban hukumar shige da fice ta Najeriya ta yi. Da kuma abin da wasu masu hamayya ke cewa dangane da shari'a da ake wa shugaban majalisar dattijan Najeriya. Gwamnatin jihar Ondo ta ce za ta yi kokarin ganin an samu fahimta tsakanin manoma da makiyaya a jihar. A jamhuriyar Nijar kuma jami'an tsaro sun kama wata mota dankare da miyagun kwayoyi da ta doshi kasar Libya da aka ce ta fito ne daga Najeriya.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Babbar kotu a Amurka ta ce dole kasar Iran ta biya akalla dala Amurka biliyan 2 ga iyalan Amurka wanda suka mutu sakamakon ayyukan ta'addancin da gwamnatin Tehran ta tallafawa. Za a biya kuɗin daga kadarorin Iran da aka dakatar a nan Amurka. A hukuncin kotun na jiya Laraba ta yi amfani da dokar yadda ake kasafta dukiya wacce ta ce za a biya diya ga iyalan sojojin ruwan Amurka guda 241 da aka halaka a harin ta'addancin shekarar 1983 a birnin Beirut ta kasar Lebanon. Sai kuma waɗansu da suka mutu a harin shekarar 1996 a kan tagwayen tulluwar Kobar a Saudiya da ma wasu wurare makamantan irin waɗannan. Hukuncin da kotun ta yanke don yin adalci ga sojojin da waɗannan hari ya ritsa da su wanda Iran ta ɗauki nauyinsa. Hukuncin da ita Iran ta nuna rashin amincewa da shi wanda tuni lauyoyin waɗanda abin ya shafa suka bazama neman duk inda wata kadarar ƙasar ta Farisa take a nan Amurka don kaiwa gare ta. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka dai a jiya Laraba ta ce yanke hukuncin bai zo mata da bazata ba, kasancewar dama tuntuni gwamnatin ta nuna goyon bayan maganar biyan diyyar ga iyalan waɗanda abin ya shafa.
Wata bakar fatar Amurka mai adawa da rashin mutunta bil'adama da kuma hankoron kawo ƙarshen bauta wanda kuma ta jagoranci 'yantar da ɗaruruwan jama'a daga bauta, Harriet Tubman za ta maye gurbin hoton tsohon shugaban Amurka Andrew Jackson akan takardar dala 20 ta kuɗin Amurka. Jiya Laraba Jack Lew, sakataren baitul malam Amurka, ya tabbatar da haka tare da cewa Harriet Tubman ce bakar fatar farko da hotonta zai hau kan takardar kuɗin Amurka cikin fiye da shekaru 100. Sakataren bai faɗi lokacin da za a fara ganin wannan sabuwar takardar kuɗin a hannun jama'a ba. A baya dai ya so a liƙa hoton Harriet ne akan takardar dala 10 a watan Yunin da ya gabata, amma ya sake tunani zuwa kan dala 20 sakamakon matsin lambar wasu ƙungiyoyi da kuma mutane. Andrew Jackson, tsohon shugaban Amurka da hotonsa ke kan takardar dala 20, shi ne ummul abaisin dokar da ta kau da Indiyawan dajin Amurka a shekara ta 1830 wacce ta tursasawa a ƙaurar da ta yi sanadiyar mutuwar ɗanbin Indiyawan daji. An haifi Harriet mai asalin suna Araminta Rose ne a shekarar 1822. Ta kuma taso ne a cikin bauta a jihar Maryland da ke gabashin Amurka. Masana tarihi sun bayyana cewa an raba ta da iyayenta tana da shekaru 6 da haihuwa aka bautar da ita. sannan ta sha mugun duka tana da shekaru 12 wanda ya haifar mata da ciwon yawan suma har tsawon rayuwarta.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yayin da dubban mutane a unguwannin da ke Houston ta jihar Texas a nan Amurka suke fama da yadda za su shawo kan asarar da ambaliyar ruwa na ranar Litinin da ta wuce ta jawo, sai kuma ga rahoton wata guguwar ruwa na nan tafe ta kan tekun Mexico wanda kafafun koguna da kuma gulbi na ɗaya daga cikin abin da yake daɗa ta'azzara wannan ambaliya, wanda har aƙalla mutane 8 sun mutu daga guguwar mai haɗe da ruwan sama da ta fara a yammacin Lahadi zuwa ranar Litinin ɗin da ta wuce. Gwamnan jihar Texas Greg Abbott tuni ya sa dokar karta kwana ta annoba a kan dukkanin ƙananan hukumomi 9 da ruwa ya shanye. Jihar Texas dai ita ce ta hudu mafi girma a nan Amurka da ta yi tsit a hada-hadar kasuwanci saboda wannan masifa na ci gaba. Masu ayyukan ceto sun ce akalla mutane 1,200 da waɗannan ambaliya ta bari suna walagigi, fiye dai da gidaje guda 1,000 suka lalace tare da ɗaukewar lantarki a wurare da dama. Abin ya shafi yawancin waɗanda ke zaune a gidajen da ke ƙarƙashin gine-ginen gidan sama.
Shugaban Amurka Barack Obama da Sarki Salman na Saudi Arabia sun amince da muhimmancin yin aiki tukuru don kauda rikicin da yankin yake fuskanta. Sun amince da haka ne a wata ganawar sirri ta sa'o'i biyu da suka yi a birnin Riyadh, babban birnin Saudi Arabia. A wata sanarwa da aka gabatar bayan taron da aka yi a fadar Irga a can ƙasar, fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugabannin biyu sun tattauna ƙalubalen da Iran ke haifarwa a yankin gabas ta tsakiya bisa takalar fada. Amurka da Saudi Arabia sun lura da samun ƙaruwar fargaba bisa yadda Iran ɗin ke fuskantar al'amuran yaƙi da 'yan ta'adda a yankin. Sanarwar ta ce Mr. Obama ya yi maraba da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar rikicin Yamal da kuma aniyar da Sarkin Saudi Arabia ya ƙudurta na ba da kayayyakin agaji na jin kai a ƙasar. Shugaba Obama ya sake jaddada muhimmancin sake azaƙaimi wajen yaƙar 'yan ta'addar ISIS, sannan ya yaba da rawar da Saudi Arabia ke takawa a cikin haɗakar sojojin taron dangi da Amurka ke jagoranta. Daga baya Mr. Obama ya gana da Yerima Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan na Abu Dhabi da mataimakin babban kwamandan rundunar sojojin daular ƙasashen Larabawa. Labarin duniya kuka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shekaran jiya waccan wata ɗaliba a makarantar horar da jami'an hukumar shige da fice ta Najeriya da ke Kano mai suna Blessing Bulus, wadda kuma matar shugaban hukumar shige da ficen ne, aka yi zargin ta mari wani malaminta. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya ji ta bakin wasu masana dangane da wannan al'amari.
Mai matsakaicin shekaru Blessing Bulus na daga cikin sabbin jami'ai kimanin 500 da ma'aikatar harkokin cikin gida ta Najeriya ta ɗauka kwana-kwanan nan domin aiki a hukumar kula da shige da ficen baƙi ta Najeriya, kuma ake koyar da su dabarun sanin makamar aiki a kwalejin horas da jami'an hukumar da ke nan Kano. Blessing dai na cikin rukunin jami'an da aka ɗauka a mukamin inspeto a wannan hukuma ta shige da ficen baƙi. Baya ga bijirewar umarnin guda daga cikin malamanta na cewa ta shiga cikin aji domin kuwa sauran ɗalibai na ɗaukar darasi a lokaci guda, ita kuma tana zaune a wani wuri na daban. Blessing ta surfa mari a fuskarsa a lokacin da ya matsa mata lamba ta hanyar yi mata tsawar manya irin ta masu sanye da kayan sarki. Al'amarin dai ya ja hankalin ma'aikata da kuma baƙin da suka ziyarci kwalejin a wannan rana. Majiyoyi a kwalejin sun ce tun lokacin da Blessing ta isa kwalejin take yin abin da ranta yake so, kuma babu wanda ya isa ya ce mata uffam, kawai saboda kasancewar tana auren shugaban hukumar shige da ficen baƙi ta Najeriya. Ko da yake jami'ar hulɗa da jama'a ta kwalejin Amina Aliyu ta ki cewa uffan dangane da wannan batu lokacin da na ziyarci kwalejin, domin kuwa linzami ya fi ƙarfin bakin kaza, amma wasu 'yan Najeriya sun yi tsokaci game da wannan batu.
Uba Foti baban Kamalu, kowane ne yake auren ta, wannan kuma malaminta ne. Za a iya cewa ta samu matsalar larura har ta fito ta bar wannan ajin, ya zo ya ganta, tunda ɗalibansa ce dole ya tuhume ta me yake damunta.
Sunana Awul Namanga Tufa. To ni wannan yarinya gaskiya ya kamata a kore ta ma daga wannan horo da ake bata kawai mata oga ko yarinya oga ba za a hukunta ta ba inda kuma aka zamu tafi to Najeriya ba za ta cika ba
juna na Musa gaskiya kamata a duba a cikin sahihin kundin tsarin mulki na wannan hukuma ta su dokar abin da tace na bangaren hukuncin da ya dace a mata ya kamata a hukunta ta ba mamaki mijinta bai san tayi ba
Farfesa Aliyu Dauda na tsangayar koyar da aikin malinta a jami'ar Bayar Kano ya kwashe shekaru kimanin 45 yana aikin malinta tun daga matakin primary yayi bayani kan alakar malamai da dalibansu
dangantaka ce tsakanin da da ubansa ko uwa da ƴaƴanta in mace ce mai koyarwa shi malami yana kallon duk wanda ke kasa gare shi yake koyo daga gare shi ɗansa ne ita shi kuma dalibi yana kallon mai koyar da shi ubansa ne idan muddin aka waye gari tsakanin malami da dalibi dangantaka ta lalace da dalibi baya ganin kimar malami shi malami baya ganin cewa shi uba ne ga dalibi to tafiya ta wargaje
to amma barista Audu Bulama masanin shari'a da dokokin kasa na cewa
tsarin aikin kayan sarki yana kyamar aure tsakanin ma'aikata guda biyu musamman in ya zama daya babba ne daya karami dalili kuwa shine hakan zai iya shafar tarbiya da da'a na wannan aiki wanda kuma aiki ne wanda ake bukatar tarbiya da da'a abu na biyu ko da an yi auren to doka ta tanaji cewa lalle ne auren nasu ya zama iya a gida ne idan suka zo gurin aiki to dole a yi aiki ka'in da na'in ba sani ba sabo kuma daga yadda wannan baiwa Allah ta nuna halinta idan ta zama cikakkiyar ma'aikaciya bayan horon nan to ba dakalar da za ta yi dalilin mijinta to Allah ne ya san iyakarsa to lalle ne hukumar wannan makaranta ta dau matakin korarta daga wannan makaranta sannan abu na biyu a bincika in har ta tabbata cewa mijinta ne ya daure mata gindi tai wannan abu to ina kira ga gwamnatin tarayya ta binciki wannan miji ta tabbatar da cewa ta horar da shi akan a dalilin wannan abin da aka yi domin a guji gaba
Balista Audu Bulama kenan wani lawyer a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya
Mun gode Mahmud shi kuma wakilin sashen Hausa a Abuja Nasiru Al-Hikaya ya ji ra'ayin wasu masu hamayya da kuma kungiyar kwadako akan shari'a da ake wa shugaban majalisar dattijan Najeriya Senator Bukola Saraki
Ci gaba da shari'ar shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki na jin hankalin yan siyasa musamman ma na jam'iyyun adawa a taron yaki da cin hanci da asusun Konrad Adenauer gudanar a Abuja masu jawabai kan kawo misali da wannan shari'ar inda da yawan su ke nuna rashin amincewa da yunkurin sauya dokar kotun da'ar ma'aikata da ke sauraron shari'ar wasu suna ganin ba Sarakin ne kadai ke da irin wannan laifin ba ga abin da shugaban jam'iyyar Labour Abdulrazak Salami ke cewa
na ga wannan akan siyasa ne don in aka ce da an kama Tinubu an yi masa hukunci aka ce an yi kuskure to kotu irin wannan inda har yace suka tabbatar cewa sun kuskure to kuskuren nan ya tsaya kenan sai su sake gyara kansu amma har yanzu kotu nan ba ta gyara kanta ba ita ma shi shugaban kotun ana cikin binciken sa saboda haka ba gaskiya cikin wannan batun saraki a sake duba a sake tantancewa ya kasance tsakani da Allah da mutanen hukunci
shi ma sakataren jam'iyyar NCP Yunus Atanko na da ra'ayi mai kama da wannan
in ka lura ai ba shi kadai bane a ciki ni abin ma nake ban mamaki wayan gwamnatin dokokin sa ya kamata dukkan su ne ma ya kamata a bincika ai ba amma ka san ne ke fagen siyasa ake dama an ce wannan tafiyan dama saboda wani kila ko ya riga ya saba ita jam'iyyar nasa ne ko kuma shugaban kasa shi sa ake bincikan sa ka gane to kuma wani za su ce hakan nan domin menene ai a lokacin ga Bola Tinubu nan su ma suna cewa shi ma kansa ai an same shi da irin wannan abu amma an sake shi ka gani to wayannan abubuwa bai dace a bar su suna faruwa ba bahaushen mutum ne yake karin magana yace karka kuskura ka bar gidanka ta samu dan gebe domin in ka bai ta samu dan gebe to menene ka dangare da wani ne zai shige ta to dole ne mu samu mu gyara mu tabbatar cewa tunda muna so mu yaƙin nan ne mu tabbatar cewa kaman makaho ne in yace maka zo mai fada ka tabbatar ya rike wani dutse a hannun bayansa kafa inta so in baka rike wannan dutsen ba to karka shige fagen nan
war kungiyar kwadago ta ce tana goyen bayan zaman kotun da'ar ma'aikatan kan saraki ga jami'in kungiyar Comrade No Toro
kaman kaje prisonerin Najeriya ne sai ka samu barawon akuya an dore shi ba ma kai shi kotu ba ma balle kotu ta tabbatar ko yana da laifi ko bai da laifi amma sai ka samu manya-manyan shugabannin mu wanda aka tabbatar suna da laifi sai kaga ai ta juye-juye ba a so a faɗi gaskiyar al'amarin domin a hukunta su saboda haka mun fitar da takardar sanarwa muka yi tir muka yi watsi da kwastoriman da ake yi muke faɗin cewa a tabbatar da cewa an yi adalci duk wanda ya laifi doka ta hukunta shi
Kuna ga aikin wannan kotun daidai ne kenan?
A tabbas, tun daga shaidu kuma ga zahiri, tun da akwai shaidu kuma an tabbatar haƙƙin kotun ne ta tabbatar da cewa ta ba da shawaran ko ta yanke hukunci akan duk wanda yake da laifi.
Ayyukan kotun ɗayar ma'aikata a cewar jami'an kotun na gudana ba tare da ɗaukar hankalin jama'a ba. Wannan shari'a ta saraki da ke da manyan lauyoyi ƙarƙashin Kano a Gabi na tsayin dakan bayanan kariya. Hausawa kan ce shari'a saɓanin hankali. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu leƙa jihar Ondo, inda gwamnatin jihar ta ce za ta yi ƙoƙarin ganin an samu fahimta da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma a jihar, kamar yadda wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya aiko da rahoto.
Gwamnatin jihar Ondo ta ce za ta samar da dawwammamin zaman lafiya a tsakanin manoma da makiyaya a jihar ta Ondo. Babban hadimin gwamnan jihar Ondo Dr. Abbas Mimiku ne ya bada wannan tabbacin a wajen nadin sarkin Hausawan Ore Alhaji Abdullahi Bagobiri a fadar Olore Ore Obajansan Olatumide.
The government has to find a lasting solution where the herdsman can have a safe place to take care of his cattle without destroying the livelihood of the farmers, because Ondo State is a farming community.
Olusegun Mimiko ya ce gwamnatin jihar Ondo tana kokari don samo maslaha inda makiyayi zai kula da dabbobinsa ba tare da yi wa manoma barna ba, saboda jama'ar jihar Ondo jihar manoma ce. Ba Olatumide ya ce Abdullahi Bagobiri ya zauna lafiya da jama'a a garin Ore. Alhaji Shehu Kabir Bayaru hakimin Gwarzo cewa yayi.
Na farko dai akwai sakon godiya ga shi mai girma sarkin Ore, sannan kuma tare da kira ga su al'ummarmu su samar da kyakkyawan haɗin kai da zaman lafiya tsakanin su da al'ummar Yaraba da suke tare da su. Kuma shi sabon sarki mun na kira a gare shi da ya zama mai gaskiya da adalci.
Sarkin Hausawan Kogi Baba Sale ya faɗi cewa
ana yi mamakin irin jama'an al'umma da na samu a Ore, ban san akwai Hausawa. Kuma da Allah ya kawo mana shugaba mai haƙuri, na yi fata Allah ta shi.
Sarki Abdullahi Bagobiri ya ce ranar yau babbar rana ce a gare shi.
To alhamdulillah, wannan rana ta yau a gare ni babbar rana ce daga dukkan kowa masoyana, yanda dai kowa ya zo lafiya, Ubangiji Allah mai da shi lafiya.
To me zaka sa a gaba a halin yanzu tunda Allah ya baka sarauta?
Rike addini, na biyu adalci, na uku so al'umma ta kamar yanda nake son ƴaƴan da na haifa a ciki na.
To ko menene jama'a za su ce a game da wannan nadin sarautar?
Jama'ar Ilyas Abdullahi, na gode ma Allah, ni kwargan wannan ranan na farin ciki.
Sunana Alhaji Muhammadu Sani Kangiwa, sardaunan Ore da Latun Shagamu, kuma uban gari na wannan gari Ore. Wannan nadi da aka yi ma Alhaji Audu nadi ne da aka yi wanda ya zama tarihi a wannan gari, wanda ba taɓa yin taro irin sa ba, da kuma fatar cewa shi da aka nada shi aka dora masa nauyin jama'a, insha Allahu Ubangiji Allah ya bashi ikon daukar wannan nauyi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ore a jihar Ondo, Najeriya.
To yanzu kuma sai Nijar, makwabciyar Najeriya, inda jama'an tsaro suka samu nasarar tare ko kuma damƙe wata mota dangane da miyagun ƙwayoyi da ta doshi ƙasar Libya. Ga wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako da sauran bayani.
Jami'an tsaron jamhuriyar Nijar sun ƙara yin wani dabkeken kamun ƙwaya ta ɗimbin miliyoyin sefa a garin Durku a iyakar jamhuriyar Nijar da Libya daga hannun masu safar wannan miyagun ƙwayoyin na ƙasa da ƙasa. Ita dai wannan ƙwayar masu ita sun ɗauko ta ne daga tarayyar Najeriya, suka biyo ta Nijar da ita domin tsallaka da ita Libya, watakila arce da ita zuwa ƙasashen Turai. Malam Muguni Ibrahim, mai kula da sha'anin bincike a rundunar 'yan sanda ta garin Agades, ya yi manema labarai ƙarin bayani game da ababen da ya kumshi kamun da suka yi.
Ƙwaya ne suka kama saman hanyar Durku, kilo 147 na ganyen tama, ganja wanda ya gicewa, da komprime 70,000 na tramol. Ƙwaya ta shigo mu daga wajen Nigeria, ta biyo ta nan Agades, kuma aka ɗauka za sa ta cikin Libi. Ba mu sani ba Libi za ta tsaya ko kuma daga Libi ma gaba ta yi. Motar da aka kama Libi ne za ta tafi. Kamar kun ga shi ganyen nan na taba, kuma kaman burgi-burgi ne. Kowane burgi ana ɗaukar shi kamar ya yi shika 80, kenan an kai shi Libya an ce kudin yana iya duble ko kuma ya yi kashi uku. Kenan abu ne mai vraiment mai yawa, kenan yadda a zancen muliyayyuka. Cikin mota jigila suka shiga aka ɗaukar su, to shi direba mu sani bai san ba ko kayan menene, shi dai ya ɗauka da kayansu. Kun san ba duka direbobi ne suke bincika su san ko menene kayan mutane.
Manyan shugabannin askaran jamhuriyar Niger da ke yankin Agadez dukkansu sun dai halarci bikin gabatar ma ƴan jarida wannan kwayar da aka kama, kuma alkali mai shigar da ƙara da sunan gwamnati a babbar kotun Agadez cewa da Malam Dubu Nuhu ya yi ma manema labarai ƙarin bayani game da wannan kamun da jami'an tsaron suka yi a yankin Agadez.
Wannan aiki babban jan aiki da polisai suka yi abu ne wanda mu muka ji daɗin shi, kuma ƙasa duka ta ji daɗin shi, kuma muna neman al'umma dawon ga aiki na kowa ta kenan, kowa ya kama ma polisi ɗin nan da suke wannan aiki a samu wannan harka ƙwayan nan a gushe ta da cikin Niger. Shine muka zo da kowa da kowa, aka diba aka gani a samu duka gaba ɗaya mutane su ji labari, kuma a kira jama'a ai su kama a samu duka wannan hanya ta ƙwaya da take bi ta biyo Agadez ta wuce ta kai Libi ta kai Europe, mu samu wannan bala'i mu gushe shi.
Shi dai fataucin miyagun ƙwayoyi da shaye-shayen su yana ɗaya daga cikin ababen da ke hana ruwa gudu wajen tarbiyyantar da matasa tare da ɓata al'umma. Shi yasa jami'an tsaron jamhuriyar Nijar samu jikin su toka a daidai wannan lokaci domin daƙile wannan matsalar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Agadez a jamhuriyar Nijar.
Tukar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku sa.
Yanzu dai nan misalin karfe 1 da kusan mintoci 22 na dare ne agogon Washington DC, kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Lokaci yayi da zamu gabatar da domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka huiba ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau ya matan sakandaren Chibok suka cika shekaru 2 da mako guda a hannun ƴan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan dare duka ko kuma halin da suke ciki ba. Yayin da zamu ci gaba da bin diddigin wannan lamari da begen ganin an sami nasarar ceto su, yau shirin domin iyali ya sake komawa jihar Niger a Najeriya, inda wannan karan batun kai kananan yara mata yan kasa da shekaru 10 karatun allo a jihar ya dauki hankalinmu. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya yi karo da irin waɗannan yaran, ga kuma yadda hirarsu ta kasance.
Wasu sun ka sauka nan ƙauyen Sabon Rijiya sai an ka kawo mu.
Aka kawo ku nan? To yanzu kina karatu?
Eh.
Yanzu kin kai wace sura ke?
Hizo na 39.
To ya kina jin daɗin zaman nan?
Eh.
Lafiya lau, ba ki da wata matsala ko?
A'a.
Kuma kina cin abinci kullum?
Har yanzu ma mun ka gama ci.
Malam Aliyu Abubakar shine malamin waɗannan ƴan mata. Ya ce duk da yake iyayensu na aiko masu da abinci, shi ma yana iya ƙoƙarin shi.
Shi sha'an yaran nan da ilari su mahaifansu ne ke ba da abin da za a ciyar da su. Sannan ni bakin Amir su ku ba ni bakin Wargodo, ina ba su abin da za su ci.
Na'am, babban magana batun kula da sha'anin yaro ƙarami ya sha bamban da yarin ya ƙarama. Akwai wata kulawa ta musamman da kake musu a matsayinsu na ƴan mata?
To, kulawa da nake musu, inda yaro ya zama da lafiya zan je in samu mai magani. Sannan kuma na kai musu bani a kan wajen wanka, in ka gama yarinya ta kibin kasa in bani nan ne.
Akwai bayanin sa su aikace-aikace wanda yake ana ganin kaman ya fi ƙarfinsu, yaya wannan magana take?
A'a, ba wani aiki ne wanda suka yi wani aikace a haikarinsu.
Kaman yanzu su nawa ne kake koyarwa a nan?
Sun kai su 11.
Daga bisani dai na zanta da Laure Muhammad da kuma Aisha Sani da ke zaune kusa da wannan makaranta akan yadda suke ganin rayuwar waɗannan ƴan mata. Da farko ga Laure Muhammad.
Suna cikin wahala tunda ba inda ba a tura su, su je bidan ruwa, su je bidan itace. In ko kana gidan iyayenka, wallahi wannan dubba zai faru ba. Dace a ce ka kai ƴarka mace wani wuri karatun allo, ba bai dace ba.
Kun ga yanayinsu ba kyan gani ko?
To ni dai sun bani to sai a halin da suke ciki.
Ita ma dai Aisha Sani ga abin da take cewa.
Muna taimaka musu da abinci da sutura wanda za su samu su sa. Suna shigowa talla, kuma sukan shigo dai haka saboda ina da yara sukan biyo su.
Shehu Malami Imam Shehu Rimaye jigo ne a ɗariƙar Tijjaniya a jihar Niger, ya yi bayanin matsayin wannan al'amari a musulunce.
A ce
nan matan malamin za su aikatar da ita da wani sana'a na tafi ta je talla. To kaga yau kuma abinda ake gudu ga zaman da wurin iyayen da jahilcin, to gashi nan wurin ya zo ya samu inda kuma zai yi illa. To balle a musulunce kuma addinance a musulunce a ce an tara yara a cikin wurin da yake ba kulawan mata bane, ba kulawan wasu iyaye, sai sun je sun nemo abinci, saboda ka musulunci ba zai yarda da wannan ba, akwai hadari a cikin shi.
Tuni dai kungiyoyin kare haƙƙin mata suka fara nuna damuwa akan wannan al'amari. Malama Rabi Dalladi Makun ita ce shugaban kungiyar mata masu da'awa a nan jihar Niger.
Ban gan dalilin da zai sa a ce an kwaso ƴaƴa mata an miƙa ma wai malami wai kuma malamin astaghfirullah lazim a gaskiya ya ɗauko ne da wata manufa, walau ko yayi ta kuɗi ta hannunsu iyaye da kuma shi kanshi. Don in malami ne malamin sunna, wallahi lazim ba zai yadda an shi ƴaƴa mata daga Sokoto ya kawo su jihar Niger ba. Menene zai koya musu? Wace irin karatu ne? Manyan malamanmu da muke daukan karatu a hannunsu sukan ce muna ma ƴaƴanmu mata in mun ba su hadda, in ƴa mace na da hadda hizifi biyar ta iya girki, ta iya gyaran ɗaki, ta iya wasu shirye-shirye wanda zai ba ma hizifi goma in an kwatanta. Ina ma wai ka daudiya kwata-kwata ka kai ma namiji da safin gari ya waye me zai koya mata?
Da me za ku ce mu uwaye to tun da su suke kawo da yawa nan?
A gaskiya uwaye su yi kuka da kansu kuma su ji tsoron Allah, kuma Allah sai ya tambaye su, domin ƴaƴan nan amana ne a gare su. Yau idan ƴaƴan nan suka kai munzulin aure, shin za sai sun kai munzulin aure sun sauke Qur'ani shine za malami zai maida su ga iyayen su ko kome? Muna gaya musu kowace za a tambaye su iyayen matan nan, yaran nan da suka bayar sun nuna ma yaran su wata hanya ne, kuma banna ce mai girma. Don yaro ya barka shekara 1 2 3 baka san menene ya koya ba, baka san wani hali ya shiga ba, baka san menene ba. Saboda haka kowane irin hali su yi ta sa expecting cewa yaran nan wani hanyar bata ne.
Kaman kungiyoyi irin naku na mata, me za ku yi akan wayannan yara da muka gani a nan jihar Niger?
To gaskiya mu farko muna neman supporting na manyan malamanmu ahlus sunna su haɗu su kira waɗannan malamai da suke anso wayannan yara. Na farko su bayar da hujjansu, a ina aka gani a Qur'ani cewa a karbo ƴaƴa mata a zo karatu da su? Mu abinda muke so, muna so gwamnatin jihar Niger ta ɗau kwakkwaran mataki akai.
To da izinin Allah za mu bi diddigin wannan batu kafin na a madadin wakilin namu Mustapha Nasiru Batsari da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin, da Kubacci Bahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya.
To kafin mai sallama Usman zai karanto takaitattun labarai.
Babbar kotun Amurka ta ce dole kasar Iran ta biya akalla dala Amurka biliyan 2 ga iyalan Amurkawan da suka mutu sakamakon ayyukan ta'addancin da gwamnatin Tehran ta tallafawa. Za a biya kuɗin ne daga kadarorin Iran da aka dakatar a nan Amurka. A hukuncin kotun na jiya Laraba ta yi amfani da dokar yadda za a kasafta dukiya, wacce ta ce za a bibiya ga dukkan iyalan sojojin ruwan Amurka guda 241 da aka halaka a harin ta'addancin shekarar 1983 a birnin Beirut a kasar Lebanon. Bakar fatan nan ba Amerika mai adawa da rashin mutunta bil'adama da hankoran kawo ƙarshen bauta, wadda kuma ta jagoranci ƴantar da ɗaruruwan jama'a daga bauta, Harriet Tubman za ta maye gurbin hoton tsohon shugaban Amurka Andrew Jackson akan takardar dala 20 ta kuɗin Amurka. A jiya Laraba, Jack Lew, sakataren baitulmalin Amurka, ya tabbatar da haka tare da cewa Harriet Tubman ce bakar fata ta farko da hotonta zai hau kan takardar kuɗin Amurka cikin fiye da shekaru 100. A yayin da dubban mutane a unguwanni da ke Houston ta jihar Texas a nan Amurka ke fama da yadda za su shawo kan asarar da ambaliyar ruwa ta ranar Litinin ta ja, sai kuma ga rahoton wata guguwar na tafiya daga kan teku ta bangaren tekun Mexico.
Masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan, sai kuma an jima da hantsi misalin 8 na safe agogon Najeriya idan Allah ya kai mu. Za mu sake dawowa domin kuma gabatar muku da wani shirin cike da nan kasa ba kasa bane. A halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai anjima.